sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Fitri Suleiman ya rice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 21 ga watan Maris. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa ana can ana zaman dardar a wani gari da ke kan iyakar Niger da Nigeria bayan an kashe wani dan bindiga ana gab da tare sallah. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu da Gika ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Rasha ta bayo kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da takwaran aikin sa na Rasha Vladimir Putin. Koda yake jim kadan mataimakin Prime Minister Ukraine Arina Barashchuk ta yi watsi da wa'adin ta shaidawa tashar yaɗa labaran Pravda ta Ukraine cewa ba za a yi maganar mika wuya da ajiye makamai ba. Mun riga mun sanar da bangaren Rasha game da wannan. A cewar kamfanin dillancin yaɗa labaran kasar Rasha RIA, ma'aikatar tsaron Rasha ta buƙaci ansa daga sojojin Ukraine da ƙarfe 5 na safe agogon Moscow, wato ƙarfe 4 kenan agogon Kiev. Moscow ta yi nuni da kin mika wuya a matsayin yin sulhu da ƴan fashi. Wa'adin yana zuwa ne sa'o'i bayan da Zelensky ya shaidawa Farid Zakariya na gidan talabijin na CNN a wata hira da aka watsa jiya Lahadi cewa rashin cin mai yarjejeniya tare da Rasha zai iya nuna cewa wannan yakin duniya ne na uku. Zelensky ya yi kira da a gudanar da cikakkiyar tattaunawar zaman lafiya da Moscow wadda za ta maido da martabar yankuna da kuma samar da adalci ga Ukraine. Jagoran masu shiga tsakani na Rasha ya ce a cikin 'yan kwanakin nan bangarorin sun matsa kusa da cimma matsaya kan batun Ukraine ta yi watsi da yunkurinta na shiga kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da ɗaukar matsayi na tsaka-tsaki. Zelensky ya shaida wa CNN cewa sojojin Rasha sun shiga Ukraine domin su hallaka mu, su kashe mu, amma ya sha alwashin cewa Ukraine ba za ta amince da mika ɗiwaicinta ko yankunanta ba. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata cikin su har da yara kanana yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka wanda wani bangare ne na taron al'umar na shekara-shekara. 'Yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren Asabar a Dumas ba, sai dai gwamna Asa Hutchinson ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi ɗaya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaka da harbe-harben. Akalla yara shida na daga cikin waɗanda suka jikkata. Birnin Dumas yana da kimanin mutane 4,000 mai tazaran mil 90 kudu da Little Rock. Bikin baje kolin motar wani bangare ne na taron al'umar da ake gudanarwa a farkon bazara mai suna Hudnik wanda aka takaita bikin ga al'umar yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zafin da ke cikin jirgin kasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa yayin da 'yan Ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawansu zuwa cikin muntsira a yammacin birnin Lviv. Wasu sun ɗauki abin da suke riƙe da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa. Yayin ruwan bama-bamai da Rasha ke yi babu ƙaƙƙautawa. Wasu sun fice cikin sauri ta yadda 'yan uwansu da suka makale a birnin mai tsananin sanyi ba su san cewa sun tafi ba. Wata mazauniyar birnin Marina Gala ta ce babu birnin yanzu. Wata mata kuma ta ce kowa daga Mariupol yana cikin tsananin kaɗuwa bayan harin da Rasha ta yi.
Nan ba da zumawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu taɓo batun harkokin tsaro a jamhuriyar Niger, inda ake can ana zaman ɗarɗar a wani gari da yake kan iyakar Niger da Najeriya bayan an kashe wani ɗan bindiga ana gab da tada sallah, inda mutanen garin na Kalmalawo ke ɗauke da makamai don gudun ramuwar gayya daga 'yan bindiga. ga rahoton wakilin murya Amurka Mamana Haruna.
Da kyar da wala haula ne akai sallar Juma'a a ranar karshe ta aiki ta makon da muke ciki a garin Kalmalo dake cikin karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto akan iyakar Niger da Nigeria inda ma daga hita bakin garin birnin Kwani daga Gusum kana tsinkan garin na Kalmalo ana gabda sallan ne wadansu mata suka yi kururuwar ganin wadansu fulani dauke da bindigogi suna kokarin tasoma mutanen garin da ke haramar sallah daga nan sai aka kace yin sallar domin tunkara maharan da suka so arcewa inda ta kai ga kashe daya daga cikin su
bara an yi hudu ba za mu tada sallar juma'a sai dai muka ji mata suna nan ana kafara ko da muka hango sai muka ga wasu hillani ga sunan sun da musa da jike dan bayan sallar da bindigogin daga nan dai sai aka ce to gaskiya a bar magana sallah a tunkare an anka darkake sun kai wajen Kwani an ka bi su ko ya an fafata da gaskiya dan an cinkaye su suna kudu mun ko banka ko bi su
an ce an kashe mutum guda cikin su
lalle tabba hakikata aron wannan mutum guda ya tukkana gaskiya
mutanen garin Kalmalo sun ce suna daukar matakan kare kansu inda suke sintiri dare da rana a gabar garin saboda tsoron kar abokai ko ƴan uwan maharan da aka kashe ɗaya daga cikin su kar su yi musu ramuwar gayya inda wajen kimanin karfe 11 na daren jiya na kira ɗaya daga cikin mutanen garin Kalmalo domin jin halin da garin yake ciki a wannan lokacin
wallahi mun riga mun hito daji yanzu bakin gaskiya bakin daga muke nan bakin daji don ga magana da kai sai yanzu haka ina bakin daji kuma matasan mu kowa duk sun yi so an yi so bakin daji gurgurdu ai katanga ko ina duk inda ka haska dilata ha gani ana yage yage
to kamar hitowar da aka yi tsoron kar ai kai muku ramuwar ganiya ce ko menene
ah hitowar da muka yi saboda tunanin cewa koda za su horo neman fanta mu kuma mun shirye su gaskiya
ko a kwanakin baya ce amma nan karamar hukumar mulkin Ilela dake iyaka da birnin Kwani jangoriyar Niger honorable engineer Aliyu Salihu a wata hira da muka yi da shi ya kira ga jama'a da kar su tsaya jiran akai musu agaji su tashi tsayin daka su kare kawunan su
duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo dake saboda haka ni na kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye kowa ya hoki iya inda yake kuma mai hoki gida ne hoki mai hoki unguwa ta hoki mai hoki gari ne hoki don haka kowa ya tashi yanzu harkar tsaro ta zama kowa ya tashi ya iyayi ne
duk da yake mutanen garin Kalmalo sun koma ayyukan su na yau da kullun tun faruwar wannan lamarin sai dai har yanzu mutanen na Kalmalo na cike da fargabar murtanin abokanan ƴan uwan maharan kasancewa sauran sun sulale a wannan iyakar ba a kama su ba Haruna Mamman Bago na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
kuma dalla an gaishe ka Mamman Haruna ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu
kamfanonin yaɗa labaran kasar Saudiya sun ce ƴan tawayen hutu na kasar Yemen sun yi lugudan wata kan Saudiya da jiragen yaki mara matuki da makami mai linzami da suka kai hari kan kamfanonin iskar gas da sarrafa ruwan sha da mai da kuma tashar wutan lantarki. Rundunar kawancen sojin da Saudiya ke jagoranta ta ce harin da aka yi jiya Lahadi bai haifar da asarar rayuka ba sai dai har-haren sun dakatar da hukumomi na ɗan wani lokaci a wani kamfanin mai tare da haddasa gobara a wani. Wannan dai shi ne karo na baya-bayan nan a hare-haren wuce gona da iri da Houthi ke kaiwa ƙasar Saudiya yayin da tattaunawa zaman lafiya ta ci gaba da tsayawa. Hare-haren kuma sun zo ne a daidai lokacin da kamfanin mai na Saudiya Aramco ya sanar da cewa ribar da ya samu ta ƙaru da kashi 124 cikin 100 a shekarar 2021 zuwa dala biliyan 110 wanda ta yi sama sosai yayin da farashin mai ya yi tashin goron zabi. Kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasa da ƙasa guda biyu sun warware takaddamar da suka dade suna yi da Pakistan a wata yarjejeniya da jami'ai suka ce za ta farfado da aikin bunƙasa ɗaya daga cikin mafi girma a duniya na ma'adanan zinare da tagulla a ƙasar da ke kudancin Asiya. Kamfanin Barrick Gold Corp da ke ƙasar Canada da Antofagasta na ƙasar Chile sun dakatar da aikin haƙar ma'adanai a Rico Dig da ke lardin Balsam mai fama da talauci a kudu maso yammacin ƙasar a shekarar 2011 bayan Pakistan ta ki ba su lasisi don bunƙasa aikin wanda ya kai ga tsawon shekaru 10 ana fafata shari'a. A wata sanarwa da ofishin Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fitar ya ce, a ƙarƙashin sabuwar rijiyar da aka kula da Barik a jiya Lahadi, za a yi watsi da hukuncin tare kusan dala biliyan 11 da wata kotun sasantawa ta Bankin Duniya ta yi wa Pakistan. Barik zai zuba jarin kusan biliyan 10 a Balistan, kuma zai samar da ayyukan yi sama da 8,000, inji sanarwar da aka fitar bayan bikin sanya hannun a Islamabad. Ta ƙara da cewa kusan dala biliyan 1 daga cikin jarin za su tafi a aikin gina titina, makarantu, asibitoci da kuma samar da cibiyoyin koyar da fasaha don haƙar ma'adanai a yankin na Pakistan da ke da ƙarancin jama'a.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar. Ku da gyara zama don ku saurare shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan da ke cin matasa tuwa a ƙwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil, har ma kuwa kamar yadda muka bayyana a baya, uwaye guda biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani Nasarawa. Sai Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa Nura Muktar Kanya, Habibu Isa Kabiru Idris Ibrahim SD Kusfa Zaria Yawu Yakubu Yobe Adamu Ibrahim Yana Anasani Kafinta Adamu Giyade da Isira Yusuf. Matashi Ibrahim SD Kusfa ya nuna damuwa ainihin kan yadda manyan kabilu biyu da suka dunkule a tarihi ke samun matsala a wasu sassan arewacin Najeriya don illar bata gari.
Kamar dai ciyawar nan ta kainuwa kowa yake magana ya kamata a ce an yi kokari an yi addu'a din sannan su kuma shugabannin su ma su yi adalci sannan kuma ainihin kalubalen ma abin da muke fuskanta za ka ga cewa sun samu yin nasara ƴan siyasa sun yi nasara akan raba a tsakanin Fulani da Bahaushe ya abin takeici ne yau za ka ga wai Fulani yana tsoron zuwa kasuwa domin mene domin yana tunanin cewa za a kai mai farmaki yau kuma Bahaushe yana kokari yana tsoron ya je inda Fulani suke domin mene ne domin yana tunanin cewa Fulanin nan za su kawo mai farmaki kaga wannan abin takeici ne gaskiyar lamari yana da kyau a ce mun yi kokari mun sa karatun tanatu kasa ne daya kuma al'umma daya
na yi to Allah Allah ni je ba zan yi kasa guwa ba wajen gayawo matasa mu tabbatar da cewar lalle wannan sako da nake so in isar mana ina so in isar mana da cewar kar mu rika hango abin da waɗannan gurbatattu daga cikin shugabannin mu suke zura ido suke kallon akina ci mana tuwo a ƙwarya in muka duba ga shugabancin gaba daga cikin mu zai fita so dan haka kamata yayi mu zauna da junan mu lafiya sannan mu tabbatar wa juna cewar lalle ilalla mu tsaya mu ga mun yaki wannan kokarin raba mana kawuna da wasu gurbatattu suke yi sannan ana cewar siyasa ita ta shigo da waɗannan abubuwan to kamata yayi a matsayin mu na matasa mu yi karatun tanisu mu tabbatar da cewa lalle siyasa kamar yadda Allah ji karin shugabannin mu wani shugaba daga jihar Kano da ya fito yake cewar siyasa ba daga baba to wannan siyasa haka take kamata yayi a cire siyasa da bambancin bangaren
jihar Kano ne ko waziri Ibrahim
okay waziri Ibrahim ne ashe daga jihar ta Yobe ne kasan lokacin ban da wayewa shi yasa ne tunanin ko dan jihar Kano ne to wannan magana haka take kamata yayi mu rungumi juna mu san cewar ita siyasa rigar yanci ce ba rigar tumasanci bace ba kar mu zo mu dauki wannan abu mu tsaya ana tumasantar da mu ana maida mu bayi kuma mu zurawa abun ido muna kallon abun ba kamata yayi a ce gaba in muka fito siyasar ma ta zama mana kawai kamar na American da muke koyi da ita wanda mutun ya zo ya how draw ya tsaya yana cika mana baki ko kuma yana mana alƙawaran da ba zai iya cika mana su ba kamata yayi mu watsar da wannan mu tsaya mu karatun tanisu mu tsaya muna kawo irin matasa waɗanda za su kawo mana ci gaba da kuma ba mu dama mu tabbuka abin da muke
to ni a nawa gaskiya ina goyen bayan zanga-zangan lumana kamar yanda mama ta faɗa da sauran abokanina ina goyen baya matukar zanga-zangan nan ba za ta garce zanga-zangan lumana ba ina goyen bayan ta 100% sannan su ma jami'an tsaro da ake turowa su tarwatsa masu zanga-zangan nan sani su ma talakawa ne ƙarshe su ma ba wani abu ake tsinana musu ba salarin su ma ba lalle yana fita inda ya kamata ba dan haka su sani zanga-zanga ce ta lumana ko da an zo za su shiga ciki me za a yi a ciki za a faɗi ra'ayoyi ne da abubuwan da yake damun mu shine abin da za mu faɗa akai dan haka mutane mu san me sannan kuma matsalar Najeriya gaba ɗaya ma talakan ne da shi ake amfani ai da ba a amfani da jami'an tsaro ba za a amfani da wasu talakawan su zo su harki tsawoni gurin kaga ma matsalar ma ba manyan bane mu talakawan mu ne matsalar ƙasar da haka dole sai mun yi karatun tanisu mu san cewa mu ma muna da picture muna san goben mu take kyau
to ai haji an su shuwa ga wannan su kawo wannan sakamakon dan dubu 10 da za su zo su hada matasa a kofar gidajen su suna ba su dubu 10-10 dan su kashe zuciyar su yanzu in ka duba babban birnin tarayya Abuja din nan ta tikattar kan da matasa waɗanda za ka ga mutum ba yana da jini a jika amma kuma wai ka ji ya tsaya yana maula mutum wai sai ya tsaya a masallaci wai ya miƙe yana cewa a bashi kuɗin da zai biya hayan gidansa kuma mutum ne wanda yake cikakken mutum za ka gan shi da hannunsa da idansa ya kai ya je ya yi leburanci ya samu abin da zai tsira da mutuncinsa amma sakamakon gurɓatattun 'yan siyasa nan da suke bada naira 10,000 a matasa sun zo sun kashe sun sa zuciyar matasa ya mutu to so don haka nake kiran 'yan uwa na matasa da mu fito mu tabbatar da cewa kasar mu Najeriya Allah ya wadata mu da arzikin da wani ma daga kasar waje zai yi sha'awan ya zo ya sa hannun jari a Najeriya kuma ya samu abin da ya samu ya ribaci wannan arziki da Allah ya mana to mu bar ganin haka sannan su kuma manyan mu masu tutiyar su ne shugabannin mu su ma su sanya tsoron Allah a cikin zukatansu saboda akwai wani wanda na samu labarin sa bai da gidan kansa ya rike matakin principal bai da gidan kansa amma dadiransa yarinyarsa dadiransa ya mata gida biyu wanda ya saya mata gida a Dawaki ya saya mata gida a Lubai ya mata gida biyu shi kuma da ya rita da karshe cikin gidan laka ya koma kuma matarsa daya dan haka su rika sanya tsoron Allah a cikin zukatansu su fitar da wannan bibiyen da suke yi su tsaya tsakanin su da Allah su tabbatar da cewa shugabancin da Allah ya basu sandan kiwon mu ya basu ranan gobe kobo bayan kobo sai Allah ya tambaye su akan dukiyar al'umma da suka kwanta akan ta suke fantamawa suke gina makama kan gidaje wadanda su ma yanzu talakawan yan kasuwannin mu abin da ke cikin ransu kenan su wawuri kudi su zo su sanya kayan masarufi yayi tsada sosai saboda mutun ya cika zamin riba je kauyen su ya gina mahaukacin gida to kowa ya tabbatar da cewa duk gidan da ka gina wallahi wanda za a saka a ciki bai wuce mita taku biyu ba
abin da rayi halitta
kenan shi ne duk wanda yake jin bari zai jiho inji bahaushe so wannan iskan matasan da ake samu wanda ba sa ji suke zuwa karshen dai dan iska ko ma ko irin wayannan zauna gari banzan karshen su ba
kyau zai mutum mara tarbiya
dai mara tarbiya karshen sa ba kyau zai ba ko dai a wajen wannan a baka 10,000 domin ka je ka saru wani kai kuma a je a sare ma hannu ko kuma karshen jami'an tsaro su kama ka je jefa ka gidan yare rayuwarka ta kare a haka
haja azabi mai zani kin ji abubuwan da ake ta faɗa cewa ya dace duka bangarorin da talakawan da jami'an tsaro kai har ma da jami'an gwamnati ya zama kowa yayi adalci wa kansa saboda a samu tsaro mai kyau
kwarai haka yake ya dace kowa yayi adalci tsakanin shi da Allah ya sa tsoron Allah a zuciyarsa maka sa tsoron Allah a zuciya aka gyara zuciya ka gyaro to ina ga komai zai tafi mana normal a wannan kasa namu Najeriya kuma mu talakawan da manyan malaman mu da manyan mu na da manyan masu rike da mukamai dan ba za a ci gaba ki dai ba akwai gurbatattu akwai kuma nagari dan Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su sani duk rayuwar su a duniya kasa za su komin dare komin dade komin jima za karshen su za su je kasa kuma duk abin da suka girba za su je tare da ubangijin su wani zubin Allah yana ma mutun talala me kamar sake in ubangiji bai so ba wannan darhama ba zai mishi talala ne ya dinga sheke yan shi a duniya ya samu biyan bukatun shi yanda ya so ranan gobe zai je same shi a madawama saboda haka mu ji tsoron Allah mu kuma talakawa mu gyara halayenmu mu kanmu muna cutan kanmu mu gyara halayenmu tausaya ma ɗan uwan mu talaka gabaki ɗaya ba za mu dora ma shugabanni ko masu mulki laifi na gabaki ɗaya ba dan mu kanmu muna da laifin mu a tattare da mu ba ma tausayin kanmu a matsayin mu na talakan ba ma tausayin kanmu muna shirya ma kanmu ɗan uwan mu shari da makirci da keta da kiyayya duk abin da yake wanzuwa yake tattare da muke wanzuwa mana a zuciyar mu kenan mu talakawa kar mu so kanmu da yawa mu ce ga baki ɗaya laifin nan na masu liki ne a'a mu ma mu dinga duba kanmu mu dinga kallon kanmu mu ma kanmu masu laifi ne tari ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa namu
matasa ku sake dakatawa nan dan lokaci ya mana halin nasa bakun gobe Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya
assalamu alaikum
madalla an gashe ka Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridan kasar Najeriya
don fara sharhin jaridan ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka kungiyar dalibai reshen jihohin yammacin Najeriya sun gargadi gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta hanzarta kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in Najeriya suka fara in ba haka ba daliban za su dauki mataki na rufe duk wasu hanyoyi na gwamnatin tarayya musamman ma dai hanyar da su tashi daga Lagos zuwa Ibadan wata sanarwa da shugaban kungiyar daliban Mr. Olatunji Adeboye ya fitar a cewa daukan matakin ya zama wajibi gani yadda gwamnatin ke jan kafa wajen magance matsalar yajin aikin malaman jami'o'in sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka majalisun dokokin tarayyar Najeriya sun fara nazari da kuma neman shawara daga lauyoyin su game da wani hukunci da wata babbar kotun tarayya dake Umu Ahia ta zartar inda take kira ga babban attorney general na kasa kuma ministan shari'a da ya soke sashe na 84 lamba 12 cikin baka na dokar zabe wanda ake takaddama akai na tsayawa takara ko kuma zama delegate a zaben fidda gwani na jam'iyyun siyasar Najeriya da tun farko majalisun tarayyar Najeriya guda biyu suka amince da dokar duk da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bukace su da su cire wannan sashe majalisun tarayyar dai na ganin cewa wannan hukunci da kotun shari'ar ya sabawa kundin tsarin mulkin kasa sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi Allah da rai dangane da harin da wasu yan bindiga suka kai a jihar Imo inda suka kai hari ofishin yan sanda da kuma wani gida na Professor George Obiazu shugaban kungiyar yan kabilar Igbo wata sanarwa da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar na cewa shugaban kasa ya ce ko kadan gwamnati ba za ta ci gaba da lamuntan irin wannan harhare da yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban na Najeriya ba ita kuwa jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo ta rawaito kungiyar nan ne dake fafutukar kara Kimbil Adama da kuma yake da cin hanci da rashawa ta kasa da ake kira sirra da baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari kwanaki 7 da gudanar bincike akan kuɗi zunzurutu har naira trillion 11 na wutar lantarki da suka bace kungiyar Sarab da ta bukaci shugaban kasa Muhammadu Buhari da umarci ministan sana shari'a Abubakar Malami da kafa wani kwamiti mai karfi da zai gudanar bincike da gano yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe da aka ce an ware har naira trillion 11 domin yin gyara a harkar wutar lantarki lamarin da kuma har yanzu yake samuwa a kasar sai kuma jaridar Premium Times da daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin yan sanda 24 ne da sauran jami'an tsaro aka kashe a Najeriya a makon da ya gabata daga cikin mutane 30 da aka kashe tsakanin 13 ga watan Maris zuwa 18 ga watan Maris bayan murya Amurka daga Najeriya
Kai sheka baban gida Jibrin masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice
Kasar Rasha ta bayar kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da takwaran aikin sa na Rasha Vladimir Putin ko da yake jim kadan mataimakin Prime Minister Ukraine Arina Barishchuk ta yi watsi da wa'adin Ta ce da tashar yaɗa labaran Redba ta Ukraine cewa ba za a yi maganar mika wuya da ajiye makamai ba, mun riga mun sanar da ɓangaren Rasha game da wannan. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata, cikinsu har da yara ƙanana, yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka, wanda wani ɓangare ne na taron al'ummar na shekara-shekara. ‘Yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren Asabar a Dumas ba, sai dai gwamna Asa Hutchinson ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi ɗaya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaka da harbe-harben. Zafin da ke cikin jirgin ƙasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa. Yayin da 'yan Ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawansu zuwa titin mun tsira a yammacin birnin Lviv, wasu sun ɗauki abin da suke riƙe da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa, yayin ruwan bama-bamai da Rasha ke yi babu ƙaƙƙautawa. Kamfanonin yaɗa labaran ƙasar Saudiya sun ce 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun yi lagudan wuta kan Saudiya da jiragen yaƙi mara matuƙi da makami mai linzami da suka kai hari kan kamfanonin iskar gas da sarrafa ruwan sha da mai da kuma tashar wutar lantarki. Rundunar wancan sojan da Saudiya ke jagoranta ta ce harin da aka yi jiya Lahadi bai haifar da asarar rayuka ba.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma salam.